sanin ka baka san wani sai ka ce ban san wanda ya taba aiki da kaza ba amma rashin sanin wanda ya aiki da wannan abun baya hukunta cewa wannan abun ba za a yi aiki da shi ba sai ka bi shi a hankali har sai shi da kanshi ya zurma kanshi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau sa'annan so da dama zaka zo ka kawo mutum magana sai ka bude mishi littafi zaka karanta sai ya ce bai yadda da littafin albani ba wannan ma alama tambaya ce sai a ce mai me yasa abin a ilmanci ake yi me yasa baka yadda da littafin albani ba ai an ce albani bature ne sai ka ce gaskiya ne amma tsakaninka da Allah kasancewar bature bature shikenan ya zama dalilin da zai sa in ya faɗi magana ba za a karba ba sai ce sai a ce me dalilinka ana sai ake abun me dalilinka na cewa bature malami ba zai faɗi magana a karba ba duk dalilin da ya kawo sai ka ce to shikenan daga yau risala ta tashi aiki shi ma bature ne daga yau bukhari ya tashi aiki shi ma bature ne ka sa ƴaƴanka a boko ko baka sa ba ya sa me yasa ka sa su ne ka halakar da su a zai ce bai sa ba sai ya ce to daga yau Abubakar gumi ya tashi aiki raddul adhan ya daina aiki shi ma bature ne koko me bature ba yana jin turanci ba to shikenan ba ga maturancewa ba wato al'amura ne kawai akai rashin sa'a a Najeriya sai akai rashin sa'a waɗanda ke jagorancin addinin musulunci da yawa sai zama gidadawa ne sai suka cuci musulunci suka cuci musulmi suka maida musulunci addinin kashin baya amma ba haka ba addinin musulunci ko ina shine a gaba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الشهيرة الإمام الشافعي الله يردد شيء أتكين رمي اللتاف شهر الري قاشي وأن اللتاف الرسالة للإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي قاشي كاغنشي لتاف الرسالة نأصول الفقه الإمام الشافعي يربو تاششين لتاف مبركو أتكين إلي من أصول الفقه وأنن دكي هنونا تحقيقي دا تعليقي دا تخريج حديثي دا شره نا الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر الله يجيك أنش أجيك سامون لتاف شين لتاف إلي من أصول الفقه نبركو الدنيا الإمام الشافعي ميتي يأتي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه قال ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي للي أمر أن خطاب الله يكارا مشير دا قضى في الإبهام ياي هكونتي قمد ببن ياسا بخمس عشرة cewa za a bayar da raƙumi 15 raƙuma 15 din nan sai ya kasance raƙuman nan guda 15 abinda ma'ana abinda ake magana shin yatsu na hannu da ƙaramin yatsa da babban yatsa da yatsan tsakiya da ƙarami shin ina hukuncin su ka je ka datse wani yatsa shin raƙumi 10 ne ko na daya ko kuwa sai Umar yake ganin akwai bambanci tsakanin karamin yatsa da babban yatsa a wajen amfani da karamin yatsa ne sai a bada raƙumi 10 kaje ka kille wani yatsa 10 da kuskure fa nan ake magana inda gangan ne kawai kai ma zaka sa ne a datsa naka amma a da kuskure sai ka kille wani yatsa guda daya sai Umar yace in karamin yatsa ne to sai ya zama ainihin raƙumi 10 idan babban yatsa ne sai ya zama raƙumi 15 Umar har yayi wannan hukunci falamma wajada kitaba ali amr ibn hazm da ya samu wani littafi na ainihin iyalan amr dan hazm wani ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yasa aka rubuta mishi dokoki aka aika mishi wa fihi a cikin wannan littafi da annabi yasa aka rubuta mishi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ya ce wa fi kulli isba'in mimma hunalika ashrun min al-ibl kowane yatsu daga cikin yatsun da ke nan wurin wato wanda ke hannu to kawai ainihin wato raƙumi 10 kage ya ce wa fi kulli isba kowane yatsa bai bambance ba a cikin hadisin bukhari ma annabi kama yatsa ya karami da babba ya ce wannan da wannan ya ce kulluhuma sawa nace dukkan su daidai ne da babban yatsa da karamin yatsa duk daidai ne a wajen diya ba za a dubi girma ba ba za a dubi kankanta ba ba za a dubi wannan yafi amfani ba wannan yafi rashin amfani a dukkan yatsu sai zan hukuncin su kenan sai ya zan yanzu hukuncin Umar ya saba wa hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko to da Umar da sahabbai sai Imam Shafi'i ya ce saru ilaihi sai suka koma zuwa ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال امام الشافعي يتي ولم يقبلوا كتاب آل امر ابن حزم بس كربي wannan littafi na Ali Amr ibn Hazm ba wannan takarda da tazo musu cewa manzon Allah ya rubuta ta basu karbe ta ba wallahu a'lam Allah shi yafi sani hatta yathbuta lahum annahu kitab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da al'amar ya tabbata gare su cewa lalle manzon Allah ne ya rubuta lalle manzon Allah ya sa aka rubuta sannan suka karba at tasabbut kenan ko wato sun yi nasu hukuncin sun ce to tunda babban yatsa ne raqumi 15 sai aka ce ai ga wata doka da manzon Allah ya ce raqumi 10 ne ga kowane yatsa sai da suka tsaya suka yi bincike suka tabbatar cewa wannan in Allah ya so manzon Allah ya fadi sannan sai suka bar ta su magana sai suka koma ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sun yi binciken cewa to waye taba bada fatawa da wannan a lokacin an kafa committee a bincika akwai wani malamin fiqh ko wani alkali ko wani da ya taba bada hukunci da wannan a tunda da ya tabbata annabi yayi kawai sai suka watsi da nasu hukuncin sai suka dauki wannan haka ake so sai ya ce wa fi hadhal hadisi dilalatani a cikin wannan hadisi akwai abubuwa guda biyu da hadisin yake nunawa ihdahuma qabulul khabari wal ukhra qabulul khabari fil waqti alladhi yathbutu fihi abu na farko da hadisin yake nunawa a jimillance shine karban hadisi hadisi kawai da aka ce manzo Allah ya faɗa kawai sai karbe abu na biyu fa shine qabulul khabari fil waqti alladhi yathbutu fihi karban hadisi a lokacin da hadisin ya tabbata magana farko da ta biyu ba su da sabani ba su da karo da juna ta farko ana nuna maka yadda da hadisi wato hadisi ashe abin a yadda da shi ne ai imani da shi ai aiki da shi ta biyu kuma ana ce maka amma fa hadisin sai in ya tabbata sai ya ce wa illam yamdi amalu ahadin min al-a'immati bi mithli al-khabar alladhi qabilu koda kuwa ba a taba samun wani zartaccen aiki daga wani cikin limamai da irin wannan hadisi da su suka karba ba to kawai sai su karbe shi wa dilalatun sannan kuma akwai nuni akan cewa ala annahu law mada aidan to kaji magana ta biyu kenan ma'ana akwai nuni na biyu kuma akan cewa annahu law mada aidan amalun min ahadin min al-a'immati thumma wajada 'anil nabi sallallahu alayhi wa sallama khabaran yukhalifu 'amalahu la taraka 'amalahu li khabari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akwai nuni na biyu a cikin wannan hadisi akan cewa da zai zama wani daga cikin limamai ya riga ya zartar da hukunci aikin shi ya tabbata akan wata fatawa tashi daga baya sai ya samu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisi ya saba wa aikin shi da sai ya bar wannan ainihin wato aiki nashi saboda ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wa dilalatun ala anna haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yathbutu bi nafsihi da kuma karin nuni akan cewa shi fa hadisin manzon Allah yana tabbata ne da kanshi la bi amali ghairihi ba'dahu ba wai da aikin da wani zai yi da shi a bayan shi ba wato hadisi ba kamar dariqa bace ka san ita dariqa ce suka ce in ka samu zikiri a qur'ani ko hadisi ahir ka sake kai aiki da shi bam ne zai bindiga ya tashi da kai sai ka je wani shehi ya baka tukuna to kun ga wannan dariqa ce amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadar shi da annabi da kuma tabbatar cewa annabi ya fade shi shike tabbatar da shi ya wajabta ai aiki da shi koda bayan da annabi ya fade shi har zuwa zamanin ka kai da ka ji shi ko ka gan shi ko ka same shi baka taba samun wanda ya aiki da shi ba domin gashi dai cikin karara wannan aikin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babu inda aka nuna musu to ai liman wane ai abubakar ai wane ya taba aiki da shi a suna jin shi kawai suka tabbatar cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka rusa ta su fatawar sai suka dauki ainihin abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ina gaya muku gaskiya da kungiyoyi da limamai da shehunnai da sun daukar wa kansu haka da tunikan musulmi ya hadu ba wai na Najeriya ba duk duniya amma kowa yana jiran hadisin ya zo mishi ne sai ya kawo mishi wani tawili kowa yana jiran hadisin ya zo ne sai ya taurare ai abin da ya sa ba zai ainihin bi hadisi kaza ba yo to in ya bi wannan hadisin yanzu yana nufin ya fi limamin shi ilimi kenan shine sai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya bada ansa a ƙarshen ainihin littafin Sifatus Salah wanda in mun samu dama zamu zo mu karanta wannan amsa dan ta shiga ainihin cikin kasusuwan video da audio kowa iji a to in ne aiki da hadisi kaza ai na rena limami na kenan yanzu na ce duk malaman da ba su taba gani ba sai ni kenan kaji masharranci shi sharri ne a cikin zuciyar shi kawai baya tunanin alheri baya tunanin to ai yanzu wannan matsala tsakanina ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamkar manzon Allah ya ce da ni ne dan haka ba ruwa na da wani a shi abin da yake tunani kawai to yanzu in ne aiki da wannan yanzu duk malamai na da suka karantar da ni da malaman malamai na da malaman kasan mu da committee fatawa na kasan mu da council of ulama da malaman rabita da duniya baki daya da har sahabbai yanzu duk nafisu ilimi kenan nafisu tsoron Allah kaga da idan hagu yake kallon abu da bakar zuciya yake tunanin abu baya tunanin a ai yanzu wata doka ce ta zo mishi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake wajibi kawai sai ya bi in ka samu kudi zakai zakka ko zakai aikin haji ko zakai wata ibada daga cikin ibadoji da Allah ya farlanta maka shin kana hasashen wani da wani ba si ba dan haka kai ma ba zakai ba Allah ya mallaka maka abinda zakai zakka sai ka ce a to yanzu nan in ne zakka duk alhazan garin nan fa ba wanda naji yayi zakka bana anya ni na fara koko duk jama'ar garin nan masu kuɗi ba wanda naji ya kintsa zai je aikin haji anya ni na tafi kana yin haka ko duk garin nan ana zauna gidan haya anya ni na yi tunanin in yi dan kaina kana tunanin haka amma sai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce ai duk waɗancan da suka wuce sun fi ka ilimi sun fi ka tsoron Allah kai yanzu kana iya sheda abin da yake gaibu ne yaya kai ka iya gwada kanka wajen iliminka da ilimin su ya ka iya gwada kanka da tsoron Allahnka da tsoron Allahnsu kaddara ka kashe kanka game da ilimi ka tabbatar da cewa kai baka kai su ilimi ba tsoron Allah fa kana iya sheda tsoron Allahnka kasa yake da nasu ko nasu sama yake da naka balle kace tunda sun fika tsoron Allah kuma fin ka tsoron Allah shine dalili akan cewa da yasa suka kiyin aiki da wannan hadisin kana jin haka ne saboda sun fika tsoron Allah dan haka suka kiyin aiki da hadisin ko kuma dan wani dalili shine sai babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani sai zo sai rubuta wannan littafi Raf'ul Malami anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manyan malamai yace su manyan malaman fiqh din nan su Abu Hanifa ne su Malik ne su Shafi'i ne su Ahmad ne su Ibn al-Mubarak su Auza'i ne su Laysu ne su duk wani limami da kaji ba arba'atun ba aktharu min 40 a'imma suna nan baki daya ba malaman banza bane ba malaman bid'a bane ba malaman sun zuciya bane malaman alkhairi ne sunna suke aiki da ita to amma in sunna suke aiki da ita tambayar ka ita ce me yasa yanzu wannan sunnar da kai ka gano zakai aiki da ita su kuma basu iya ainihin aiki da ita ba sai Ibn Taymiyyah yake to kakka zarge su ga dalilai sai lissafo maka dalilai guda 10 wadannan dalilai ne nake son in karanta maka kajiru usul aqlam din su Ibn Taymiyyah sai da ya bi su daya bayan daya sharhi wannan littafi wajen shekara 5 da suka wuce sai da muka sa aka ainihin yi reprinting shi aka sake buga shi a garin nan saboda ya yadu don mutane kansu ya waye akan wadannan abubuwan saboda ana zaluntar mutanen kasan mu saboda babu littafai saboda babu kwararrun malamai sai aje ana ta gaya mutane ƙarya a ce yanzu nan duk wanda ya aiki da wannan hadisin ya ce duk malaman fiqh fa jahilai ne kenan sai a ce a'uzu billahi to shikenan kaga wai dalilin kenan da ba zai aiki da hadisi jama'a mun gane wannan da kyau yo to yanzu kai da ka gudo daga kauye ka dawo bariki ka taho ga inda wutar lantarki take ga inda ainihin ruwan famfo yake ga inda fiyo wata ga suwan wata ga ci kaza a sha kaza kana nufin kenan duk iyayenka dake kauye dabbobi ne kana nufin iyayenka jakuna ne amma ba ci gaba bane to baka karba ba su kansu in an kai musu wutar lantarki kauyen su ba su so in an kai ruwan famfo ba su so in an kai wayar tarho da tangaraho kauyen su ba su so me yasa saboda ci gaba ne ashe wannan abubuwan na ci gaba da ka samu na addini a yanzu ya kai kasan cewa waɗancan da sun samu su ba za su karba ba to sai ibnu taymiya dai yace to bari aiwa al'amarin nan adalci kai da zaka ga hadisi kace ba zaka yi aiki da shi ba saboda liman wani bai aiki da shi ba sai ibnu taymiya yace ga dalilin da yasa wannan limamin bai aiki da shi ba yace dalili goma ne ko kuma ɗaya daga cikin goma ne kai kuma da kaga hadisin kaje kana aiki da shi wannan me yiwa ya dauke ka kace zaka zargi liman wani dan me bai aiki da wannan hadisin ba sai ibnu taymiya sai marmaza sai yace mawani'il wa'id ga abubuwan da za su hana a zarge su a nan duniya ko a ce za a yi musu azaba a lahira dan Allah an yi wa matsala adalci ko ba adalci ba to haka malaman salaf suke haka littafan ibnu taymiya suke haka littafan ibnu al-qayyim suke haka littafan muhammad ibnu abdul hadi suke haka littafan ibnu abdul wahhab haka shaukani haka littafan muhammad nasiruddin al-albani haka sibin bad haka manyan malamai bayin Allah amma abin takeici a kasashen mu sai a je sai a hana mutane karantawa in zo ana karanta musu kuma su hana a saurare su saboda dai su ci gaba da zalintar mutane gashi dai malam yace asbabu tarkil hadith dalilan da ke sa ainihin wato ake malaman ke barin hadisi ba wai shigantaka bace ba iskanci bane ba irin yadda ku kuke taruwa ne a committee ku ku ce ku kun gama yanke shawara committee ku ba zai dauki wannan hadisin ba kun yan gama yanke shawara kungiya ba za ta yi aiki da wannan hadisi ba me yasa saboda committee ne na yan iska taro ne na yan wuta amma su waɗannan mutanen alheri ne sai ibnu taymiya yace to su ka a zarge su sai yace dalili na farko Allah ya kuna alhadith qad balagahu duk malamin da kaga bai aiki da hadisin ba ko dai ya zama hadisin ne dungurungun bai je gare shi ba yanzu Umar da ya aiki da waccan fatawa da farko yace yatsa daya in an gille shi babba za a bada raƙumi 15 me yasa yayi wannan hukuncin hadisi ne bai zo gare shi ba don haka kawai sai ya bada fatawar shi iya inda ya sani inda a ce ilimin shi nan ya tike me zai yi haka zai mutu a haka to sai ya zama uzuri ne kenan tunda hadisin bai je gare shi ba to yanzu shubuhar da ke karkashin wannan sai ka ce a yanzu nan hadisin gashi a Buhari kai ka iya ganin shi amma Maliku bai ganshi ba sai ya ce eh sai ya ce kana jin a zamanin Imam Malik akwai sahihu Buhari to idan jahili ne sai ya ce eh sai ya ce to kai abin da yafi zaman lafiya ya kamata ka koma a fara maka alifun bil fatahataini an har sai ka musuluntar da larabcin bakin ka tukuna sannan ka zo a fara koya maka karatun musulunci tun daga farko yanzu kai ka fi hadari game da bamagujin da ya musulunta ayo don haka kai ka sake magana a musulunci tashi ka tafi tunda dai Imam Malik kana ganin cewa a zamanin shi akwai sahihul bukhari a rubuce to gaba ɗaya kai baka san musulunci ba domin Imam al-Bukhari yayi karatu ne a hannun almajiran Imam Malik to in ko ya zama kana tunanin a zamanin kuma har Imam al-Bukhari yazo ya halarci zamanin Imam Malik ya koyi ilimin a hannun almajiran shi kuma ya rubuta wa Maliku littafi a to baka san ilimi ba sai a ce mishi a zamanin Imam Malik babu rubutattun littattafai kamar yadda kake ganin su a yanzu din nan a zamanin Abu Hanifa a zamanin Imam Shafi'i a zamanin Imam Ahmad a lokacin ne aka fara rubuta littattafan su al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani sun fara rubutun littattafai irin su ainihin al-Musannaf da irin su al-Imam Zuhri sun fara rubuta wasu abubuwa na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama duk aikin da suka yi a lokacin sunan shi tarawa da tattarawa kwatankwacin mutumin da yaje tsunko kanya a daji ko dinya ko baure in yaje tattaruwa yake zubo a buhu ko kwando sai an zo gida sannan sai a ware nunannu sannan waɗanda suke danyu a ware danyun nan waɗanda zai yi a bura su waɗanda ba za su buru ba fa a je a zubar da su haka lokacin aikin da suka yi kenan kokari suke su tattara hadisan waɗanda za su zo daga bayan su kuma su tsaya su yi aikin tacewa waɗanda za su zo daga bayan waɗannan su kuma su yi ƙoƙarin fassarawa da sharhi da bayyana yadda za a yi aiki da su don haka sai ka ga malami asali shi ya ruwaito hadisi amma shi ya ruwaito bai fahimci hadisin ba kuma me yasa saboda ƙoƙarin da yake a lokacin yayi ƙoƙari ya haddace hadisin ya rubuta shi kai ya mutu malamin shi ya mutu ai asara hadisin gaba daya don haka in sai ya zan san da ya gama rubutawa kakaf ya kai shekaru 90 ko 60 ko 100 ko 120 a duniya. A wannan lokacin ba shi da nashadi irin nashadin san da yaje koyo ilimi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, baban Abdurrahman, lokacin da yaje koyo karatun ya tattaro yaje ya haddato, sai ya taho kasas ya tsufa tukub. Sai ya ga yayin zaman cewa duk abin da ya sani zai rubuta, wannan lokacin ba zai wadace shi. Tsufa ya zo mishi, ya gaza babu nashadi saboda ya tsufa tukub, sai ya zauna da babban dan shi Abdurrahman ya koyar da shi ilmomi. Shi yana rubuta abin da yake rubuta, sai ya zama mafi yawancin ilimin uban an samu ne ta hanyar dan. Uban ya kware a cikin harkar ilimin jar'u wa ta'dil game da tarihin mazaje nagarta da marasa nagarta da makamantan haka. Sai ya zan galibin wannan an samu ta hanyar dan shi, kadan aka samu ta wajen shi. To yanzu misali irin waɗannan mutanen yaushe ya samu damar ya zauna ya ainihin rubuta, sannan ya tace, sannan ya fassara, ya zo ya sharhi, sannan ya fitar da magana akan aiki da wannan. To sai ya zan sakamakon rashin littattafan a lokacin nan ya taimaka wajen rashin isar hadisan gare su. Sannan a zamanin su, ina son ka san, babu inji da ke buga littattafai irin yadda kai kake da shi a yanzu. Domin a musulunci ba a fara buga littattafai ba sai a kasar India kamar shekaru 130 ko da 40. Shekaru 130 ko da 40 da suka wuce shine aka fara buga littattafan musulunci a kasar India. Shi yasa zaka ga an aka dauko bugu na da, sai ka ji manyan malamai na da suna cewa hadhihi nuskha hindiya, wannan bugu ne na India, wai ana nufin wannan bugu ne mai nagarta. Kasan Masar ta zo ta biyo baya da makamantan, sannan aka ci gaba aka samu madaboi irin su Isa al-Babi da Mustafa al-Halabi da makamantan su, aka zo shikenan. Sai yazan an fara buga littattafai, in yazan shekaru 100 da wani abu aka fara buga littattafai, waɗanda suka rayu shekaru 500 da suka wuce, ma'ana ba su taba ganin littafi bugun inji ba kenan, ba su ma taba jin labari zai yi inji ya buga littafi ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Ana nan tafiya ta tafiya an fara buga littattafan nan, ilimi yana haɓaka. Sai ya zan littafin da shekara 1000 labarin shi kake ji, in ka tafi kasar Saudi Arabia aikin hajji ko Allah ya taimake ka ka je kasar Masar ko ka je Sudan ko wata kasa, sai ka je ka ga gashi an kasa shi a kasuwa ana sayarwa, sai ka je ka siyo. Me yau an ka shigo da shi kasar, duk kasar taku ko duk garin naku kai kadai kake da shi, a hakan ma a bugun injin, amma kai kadai ka samu zuwa can. Kai kuma in ka je abin da ka je yi daban, littafin nan zaka siyo kwaya ɗaya ne a matsayin naka da zaka aje a ɗakin ka. Shin ku gaya min ta yaya ilimi zai yadu ko hadisan su yadu haka cikin gaggawa? Waɗannan zamunan shekaru 190, 70, 80 da makamantan su da suka wuce kenan. In ka auna duk waɗannan zamunan da zamunan da suke kamar shekaru 30, 40 da suka wuce, babban malami Sheikh Ahmad Muhammad Shakir, wannan da ne ishara zuwa ga tahqiqin shi ga littafin Ar-Risala ta Al-Imam Shafi'i, ya koyi ilimin tahqiqi a hannun mahaifin shi, domin mahaifin shi Sheikhin Azhar ne, ma'ana kamar chancellor ne na Jami'a Azhar, shugaban jami'a. Irin su Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, waɗanda sun kware game da sanin ina ne littattafan musulunci suke, irin waɗannan a lokacin su, su da kansu sai su ce littafi kaza in suna son su yi nazarin shi, sai sun je ƙasa kaza, akwai littafin da kwaya ɗaya saboda shi sai da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya zo nan ƙasar Cameroon, akwai littafin da sai da ya zo da shi nan Timbuktu, Timbuktu nan ƙasashen wajen menene Mali da sauransu, sai da ya zo hannan Timbuktu. Kwanaki tasha Al-Jazeera ta yi mana program na musamman akan littattafan da suke Timbuktu. Wasu littattafan tun da aka rubuta su suna nan a Timbuktu, ana da su na su Sheikh Ahmad Baba da sauransu. Har yanzu littattafan an ce ba su taba ganin rana ba tun da aka rubuta su aka shigar da su wurin. To irin waɗannan maktabat, irin waɗannan libraries, ɗakunan zubal tafai, suna nan ɗaruruka a duniya. To irin waɗannan littafan sai ya zama kana son karanta sai ka tashi kaje. Yanzu sai abubuwa sai suka zanza sauki. Yanzu sai ainihin ka ga library na Jami'ar Islamiyya da ke Madina, ko na Ummul Qura, ko na ainihin Jami'ar Azhar, sai ka ga an ɗibi littattafai asharat bal uluf, dubunnan littattafai na library din, sai a zuba su a cikin internet na computer, sai a watsa su, sai su shiga duniya. a daren nan yanzu in kaje kana bugawa ka samu address din kana bugawa kaza kaza www.kaza kana bugawa kawai sai kaga Jami'ar Islamiyya a gaban ka sai ka shiga library din sai ta nuna maka ga littafan da take da su guda kaza guda kaza guda kaza sai ka buga sai wanda kake so sai ka budo shafi nawa kake so kai printing sai ka saka printer sai ka koma sai kenan cikin minti biyu ta fitar maka da su hatta je Madina ta kwaso maka ta dawo shin abinda aka sani a da yanzu za a cikin shekara 10 yanzu za a san shi fa a cikin minti 1 ne fa shin za a san abubuwa kenan waɗanda malaman da basu san su ba ko ba za a sani ba za a sani to sakamakon haka kaga ashe ba ilimi kafi malaman da ba amma ka samu kanka a wani zamani ne yadda abubuwa sun zama ka zassauki fiye da yadda su suka samu ga wani misalin a hankalce yanzu a zamun nan da manya-manyan 'yan boko duk wanda ya gama boko sai an kai shi kwalejin gwamnati da ke Katsina Barewa College kenan ta yanzu ko kuma an kai shi kwalejin gwamnati da ke Kefi ko an kai shi kwalejin gwamnati da ke Maru a jihar Sokoto ta da a yanzu jihar Zamfara waɗannan su ne manya-manyan secondary school da ake da su a arewacin Najeriya sai ya zan misali a nan yankin Zaria gaba daya babu makarantar secondary babu college sai zama gaba daya a Kano babu sai zama gaba daya a jihar Plateau babu misali ko kuma a ce a cikin Jos babu sai Allah ya sa kai a nan Zaria ka taso ka gama primary 7 tsaf sai aka ce ka ci gwamnan college ta Katsina ka kawo babanka gashi admission letter babanka yace ina zaka tafi kwaleji aka ce Katsina yace wu dawo kuma wa zai noma mana sai kama takarda yayya gaya watsar yace yaro dau fatanya gidawa sai ka tafi ka je kai ubanka biyayya ka je ka rinka zuwa gona sakamakon haka baka je secondary ba ana nan sai ka haifi danka kana nan kai yanzu da primary 7 din nan kake aikin NTC ko kake aikin railway ko kake aiki a ABU har Allah ya sa ka haifi danka a irin wannan zamanin da muke ciki yanzu wanda ya zama kusan kowace anguwa in ka kirga 1 2 ta 3 sai an samu akwai secondary a wurin sai danka sai ya samu secondary ina yi ci sai aka ce ya ci dai dogon Bauchi ko ya ci Chindid Barak ko ya ci commercial college ko ya ci Barewa ko ya ci ainihin Alhuda Huda ko wata makaranta daban sai nan da nan babanka ya hada maka 10 ta arziki sai ka tafi secondary ka je kai karatu yanzu tambayar da zan yi maka tsakaninka da Allah tsabar iyawa ce da iya cin jarabawa da ilimi yasa kai ka je college babanka kuma rashin cin jarabawa ce ya hana shi zuwa cin college zuwa college menene ya hana babanka zuwa college saboda babu college a garin su kuma mahaifin shi ya hana shi tafiya nesa kai kuma yanzu kai ma da babu college a garin ku babanka zai hana ka amma sai zama akwai yanzu in ka tsaya ka da kyau ka tsaya ka natsu don Allah ka amsa wannan tambayar kai da kake saurare na ko kake kallo na tsakaninka da Allah tsabar ilimi ne da kafi babanka yasa ka je college shi kuma tsabar faduwa jarabawa ce ta sa ya ainihin kasa zuwa college kai da kanka na san in dai ba iblis bane kai zaka ce a'a in dai ka bada amsa ta adalci zaka ce dama ce danka ya samu wadda kai a zamanin ka baka samu irin ta ba haka mu ma muke cewa a yanzu dama muka samu a yanzu waɗanda malaman da suka koya mana karatu wallahi suna nan da rai da yawa daga cikin su amma ba su same ta ba a zamanin su wannan zai iya ba mu damar mu san abin da ba su sani ba ba dan mun fi su ilimi ba ba dan mun fi su tsoron Allah ba a ba ma a maganar wannan amma ana maganar yanzu mu muna rayuwa ne a wani zamani wanda ilimin ya ƙara haɓaka a inda zaka ga littattafai na hadisi Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Musnad na Imam Ahmad Muwatta ta Imam Malik sannan a samu Sunan Ad-Darimi a samu ainihin Ad-Darqutni Musnad na Abi Ala littafai nawa tara waɗannan littafan sai ka gansa a faifan computer kwaya daya disk kwaya daya sai a rubuta su gaba daya in ka je sayawa sai ya ce kawo 800 in ka ce da Allah a kyauta sai ya ce to biya 600 kana zuwa ka soka a computer sai ta budo maka su gaba daya Bukharin kana so da Larabci ne ko da Turanci sannan kana son taimaka printing sai taimaka gashi nan duk in aka gama wannan sai kuma ka je ka samu na sharhi ga Fathul Bari gawa na gawa ne faifai ne guda in ka soke shi aljihunka sai ka kwashe da gudu baka san kana gudu da shi ba amma kana dauke da wajen mujalladi 1000 a jikinka shin wannan damar da aka samu tsakanin ku da Allah Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai same ta ba wanda ya rasu yau shekara 2 lokacin da aka ce mishi za a fara rubuta hadisi da Qur'ani a cikin computer sai ya ce la tutiku yace ta ma computer ba za ta iya dauka ba ko an sa mata me yasa saboda ya rayu a wani zamani wanda ba zai taba tunanin haka ba duk mutumin da ya rayu shekaru 50 baya da suka wuce a wuraren da babu irin waɗannan abubuwan in aka ce nan gaba za a yi wani faifai wanda za a iya rubuta littafi fiye da 1000 a cikin shi zai ce ƙarya ne saboda bai taba ganin wani abu wanda ya kusa da wannan da zai iya taimakon shi ya fahimci haka ba duk karatuttukan nan da muke na tamamul minna gaba daya in ga dama sai a juye shi a cikin ainihin faifai guda daya duka yau gashi muna kasar na 17 sai kuma a ce har yanzu bai cika ba wannan damar da muka samu shin wadancan sun samu to Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma din a yanzu zai halitta wani abin nan gaba wanda baku sani ba to duk inda zamu fahimci wannan jama'a sai fa mu gane cewa har yanzu fa muna bada bayani ne da sharhi akan da malam yace Allah yakunal hadith ko Allah yakunal hadith qad balaghahu abin da yasa kake jin wani malamin fiqhun sai ka ji ya bada fatawa karara sai ka ji ta saba wa abin da kai ka san daidai ne ta yayiwa hadisin da kai ka samu bai san shi bane almajiran Abu Hanifa da suka taso sai suka ce to ko da malamin mu Abu Hanifa ya ce babu sallar roƙon ruwa yace ba kyau Abu Hanifa har ya mutu haka yace ba kyau sallar roƙon ruwa bid'a ce me yasa yace a ina Allah ya faɗa a ina annabi ya faɗa yace kawai abin da Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara in ba a ruwa ku roki gafara Allah zai saki ruwa gafara Allah yace yace amma sallah bid'a ce sallar roƙon ruwa bid'a ce a wurin Abu Hanifa me yasa hadisin bai je gare shi da almajiran su suka taso su Abu Yusuf Abu Muhammad su bi suka ce to ko da malamin mu Abu Hanifa har ya mutu yana cewa sallar roƙon ruwa ba kyau amma mu mun ga hadisi ya tabbata annabi yayi umarni da liman da ma mu za su fita aje ayi sallar roƙon ruwa don haka mu kam zabi shikenan sun fi Abu Hanifa ilimi sun fi Abu Hanifa tsoron Allah sun ce Abu Hanifa bai iya ba sun ce jahili ne kenan to waɗannan abubuwan su ne muke cewa a tsaya a fahimce su sai a daina rikici amma in ba haka ba kai baka karanta ba kai baka sani ba kai baka koya ba kai baka saurara ba kuma in an kawo magana kai ne shugaban kwamiti ba dole ai bala'i ba dole ne ai bala'i jama'a saboda da an tashi magana sai ka ce to mun ji hadisin ka gumi ya san shi in ka san ya sani ka ce ya sani to me yasa bai aiki da shi ba za a kawo maka sauran dalilan in ka san bai sani ba ka ce bai sani ba sai a ce gumin yanzu kai ka san abin da gumi bai sani ba sai ka ce a ba ni ne na sani ba Allah ne ya kawo abu shi ma gumin ya zo da abubuwan da malaman da suka gabace shi ba su san shi ba wannan bai sa an ce ya rena su ba bai sa an ce ya fi su ilimi ba baiwa ce ilimi ne ilimi kuma kakan haifi ɗanka ya san abin da baka sani ba ko Allah ya kimsa mishi fahimtar da kai baka sani ba karanta Qur'ani Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman fatawa ce annabi Dawuda ya bayar Sulaiman yana zuwa ya ce a kuskure ce dani uban shi mai martaba ta daya injiniya ne tsohon soja annabin Allah manzon Allah har wahayi Allah yake mai na ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kai ne wakilin Allah a bayan kasa amma ga wakilin Allah a bayan kasa ya tashi hukunci ya kuskure dan shi yayi gyara kuma ya karbi gyara ilimi ne kawai yake da haka tsohon kafinta ne kai ko tsohon tela ne kai tun zamanin turawa da suka zo aka yi woodwork aka koya maka kafinta ba ka da magudi ba kana zuwa sai ka haifi wani da kai da ga yadda kake buga kusa duk hannunka ya dandake kafin a haife shi amma shi yana zuwa sai ya ce ga wata hanya ta zamani ya je yayi woodwork na zamani ya je abin nan soba government secondary school technical ya je ga inda ake buga kusa kyadda an buga sai ta shige kai kwada duk ka danda tsa hannu ya tsanka ya mutu me yasa iya ilimin ka kenan ko ba za a taba zargin ka akan haka ba to ilimi ne kawai yake da wannan noma ne zaka haifi danka kafi shi iyawa amma sai zo maka da wata fahimta da fasaha wanda yake kai da kanka in baka girman kai ba babu jayayya akai malam yace mas'ala ta biyu ko dalili na biyu dake sa malamai ka ji ga hadisi karara amma basu dauke shi ba an yakuna al hadithu kad balaghahu lakinnahu lam yathbut indahu hadisin yazo gare shi amma kuma sai zan hadisin bai tabbata ba a wurin shi shi hadisin yazo mai takarkatacciyar hanya ne jama'a kun gane ga hadisin karara wannan hadisin da ka samu amma yazo mai takarkatacciyar hanya misalin hadisin ajinu hadisin dunkula hannu a sallah an za a tashi ibnu hajar ya san hadisin Nawawi ya san hadisi Ibnu Salahi ya san hadisin amma dukkanin su sai hadisin yazo musu ta wata hanya wadda ba zai yi a taba karban shi ba sai yazo musu ta karkatacciya hanya hanyar Ibnu Abbas shi yarwaito hadisin cewa Annabi ya kasance inda zai tashi a sallah yana dunkula hannu Ibnu Hajrin Nawawi Ibnu Salahi suka ce wannan hadisi pau pau bai inganta ba hadisi ne mai rauni ba shi da asali suka yi kace-kace da shi ka karanta fatawa ta Ibnu Salahi sannan kuma ka karanta littafin Al-Majmu'u Sharhul Muhaddab na Al-Imam An-Nawawi littafin Al-Majmu'u Sharhul Muhaddab na Al-Imam An-Nawawi sai ya zan iyakar ilimin su kenan don haka sai suka yi musu wannan ga hadisin karara sun ga an ce haka Annabi yake a sallah amma suka ce bai tabbata ba ba za su yi aiki da shi ba me yasa li'annahu lam yathbut indahu bai tabbata a gurin su jama'a mun gane wannan da kyau wannan hujja ce ko ba hujja ba hujja ce a wurin su su tunda bai tabbata bai halatta su yi aiki da shi ba ina fata mun gane wannan to shikenan ana kwana ana tashi cikin ilimin Allah sai Allah ya bayyana ai ga wanda ya ruwaito hadisin da salsalar shi da isnadin shi tabbatacce shine al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ta wata hanya wadda su wadancan gaba ɗaya basu san da ita ba basu ma ji labarin ta ba su hadisin da suka samu ta hanyar Ibnu Umar Ibnu Abbas wannan ko wanda ya tabbata cikin littafin Gharibul Hadith shine ta hanyar sahabi Ibnu Umar shikenan yanzu malamai suka bincika suka ce to babu shakka hadisi ya tabbata to yanzu in ka zo ka ce to ai Ibnu Hajar da Nawawi da Ibnu Salahi ai sun raunana shi sai a ce a saurara ba shi suka raunana ba hadisin da ya zo musu amma ba ta hanyar da kai ya zo maka ba don haka su ya zo musu ne ta hanya wadda take bata inganta ba kai ma da ta ita ta zo maka ba za ka yi aiki da ita ba amma kaga tabbatacce hanya ga ta to yanzu kai da kake aiki da wannan hadisin shin me kafi su ilimi tsoron Allah amma dama ka samu yalwata ka samu a zamanin ka wadda su basu samu ba yalwata ita ce su a zamanin su ba a taba buga littafin ba tunda aka yi littafin Gharibul Hadith ba a taba buga shi ba sai 1986 aka buga shi 1986 yau shekara 16 da suka wuce Imam An-Nawawi yau shekara shi 800 da rasuwa Ibnu Salahi ya fi shekara 1000 da rasuwa Al-Imam Ibnu Hajrin ya kai shekara 600 da rasuwa sai aka ce wannan littafin da ya ruwaito wannan abin da basu gani ba tunda ainihin yake littafin almajirin Imam Ahmad ya rubuta shi amma ba a taɓa buga shi an fito da shi duniya ba sai shekaru 16 da suka wuce abin da aka ce sai shekaru 16 ya yadu ka gaya mini ta yaya za a yi a ce wanda ya rasu shekara 1000 da suka wuce ya same shi sai inda Allah ya nuna musu shi sun gan shi ainihin tun yana rubutun shi da hannu kuma Allah bai nuna musu ba munan din da aka buga shi da injin na lamunce maka ka kewaye Najeriya kakkaf da wahala ka samu malamai guda uku waɗanda suka mallaki littafin kakkaf Najeriya don Allah karkace a Albaniya cika cika baki don Allah ka je kai safara duk sheku wani da kake ji malam wani ya je duniya kaza ya karatu ya je jami'a kaza ka je ka tambaye shi ka ce don Allah malam kana da littafin Gharibul Hadith in yace eh ka ce malam dauko min zan yi photo star na hadisin ajin don Allah na baka wannan assignment din nan da shekara 5 masu zuwa inda ya 2007 to mu ma da aka buga shi a injin kenan kuna ga har yanzu bai wadata ba ina kuma zamanin da ba a taɓa buga shi ba ashe kun ga yanzu wannan waccan hanyar da suka samu mara rauni mai rauni ta yaya za su yi suke za su yi aiki da ita babu to wannan hujja ce daga cikin hujjoji da ke sa malaman ka ji ga hadisin karara amma sun yi daukan shi ya zo gare su amma bai tabbata a wurin su ba kai kuma sai ya tabbata a wurin ka sai ka yi aiki da shi yanzu ga hadisi dukkan ku malaman islamiya kuna koyawa raqira'a kuna koya musu kaza kuna duk a wurin ku menene ya tabbata dan me yana cikin bukhari yana cikin muslim riwayar sayyidina Uthman annabi yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mafi alherin ku shine wanda ya koyi Qur'ani ya koyar da shi. Sahihin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, amma akwai riwayar da take daga sayyidina Ali bata tabbata ba. Sai ya zan misali shekaru 500 da suka wuce wannan riwaya ka samu sai ka ce bai tabbata ba. To shine in ka karanta wannan hadisin sai ka ji an ce shak wani imam wani ya ce bai tabbata ba, kai kuma sai ka ganshi a Bukhari sai ka rude. To da ka iya aikin zaka dauko hanyar da shi wannan malamin ya same shi ne, sai ka dauko hanyar Bukhari sai gaba daya bace, sai ka ce ashe yana magana akan wannan hanyar ne. Misali na biyu, karanta Bulughul Maram da yazo yana magana dangane da hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance in yi alwala zai fita sai kisin ɗaya daga cikin matan shi sai sumbance ta. Imam Tirmidhi da ya ruwaito wannan hadisi sai ce ya tambayi Imam Bukhari, Imam Bukhari ya ce hadisin da'ifi ne. Da mai Bulughul Maram yazo sai ce da'afahu al-Bukhari. In an ce da'afahu al-Bukhari da yake kai harka ba ta ka bace sai ka dauka ai Imam Bukhari ya ce da'ifi ne, kai waye kai? Sai ya ce a'a, tsaya da Allah, ba a san hargido, ka kai mana hargowa. Imam Bukhari ya raunana wannan hanyar da Tirmidhi ya ruwaito hadisin ne, amma hadisin sahihi ne. Sai ka ce dan me? Sai ya ce saboda ga wasu hanyoyi yana da su, waɗannan hanyoyin ne suka inganta ba waccan ta Bukhari ne wanda Tirmidhi ya kawo. Jama'a mun gane wannan da kyau. Ga hadisi, idan mutum ya sadu da matar shi a halin tana jinin haila sai ya bada kafara dinare guda ko kuma rabin dinare gwargwadon wadata ko rashin wadata. Imam Shafi'i ya ce to wannan hadisi ni a sani na bai tabbata ba, amma da ya tabbata da zan bada fatawa da shi. Ma'ana Imam Shafi'i ya hukunta hadisin bai tabbata ba, don haka bai dauka ba, sai ya tabbata cewa hadisin ya tabbata. To yanzu shikenan, me yasa Imam Shafi'i yake daukan wancan hadisin? Saboda a iya sanin shi bai tabbata ba, don haka bai halatta mishi ya dauki abin da bai tabbata bai gina hukuncin musulunci da shi. Kai yanzu da ya tabbata a wurin kafa sai ka dauka sai kai hukunci da shi, kafi Imam Shafi'i imani da tsoron Allah da tsarki da daukaka ko daya? A'a, ka samu kayan aikin da bai samu ba. Shi a da sai ya tafi makaranta ya je an biya mai hadisin, in ya samu isnadi kwaya ɗaya sai ya sake wucewa ƙasa kaza ya tafi neman isnadi. Kai ko a yanzu in ka je aka gama koyar da kai ilimin hadisin sai ka shiga bookshop, in ka shiga da naira miliyan ɗaya sai ka ciko library guda sai ka dawo gidanka sai ka zo ka kwanta karatu an gama koya maka ga littattafai. Kuma hadisin da aka ruwaito shi shekara 1000 wani malami hayyara su bai taba gani ba, cikin minti 5 sai ka budo sai ka gan shi. Imani da tsoron Allah ka fi shi koko ka fi shi samun yalwatar kayan aiki, yalwatar kayan aiki. To kawai abin da muke so ku gane ke, ko kuma shi ya hukunta hanya kaza saboda shi iyakar ta kenan ya samu. Kai kuma yanzu ka samu littattafai da dama na hadisi sai ka je kai ta binciko wannan hadisin sai ka ga hadisin yana da wasu hanyoyi. Misalin hadisin sallama ɗaya su Imam al-Baihaqi da Daraqutni galibi sun rasu akan wannan hadisi da'ifi ne. Shin a sallah a iya cewa assalamu alaikum? Suka ce a bid'a ce. Me yasa? Suka ce saboda hadisin da'ifi ne. To tunda hadisi da'ifi ne, to lalle yana daga cikin masadirul ibtida, hanyoyin da ake kafa bid'a a musulunci, bid'a ta shigo musulunci, samun ainihin hukuncin da zai zo a cikin hadisi da'ifi. Suka ce dan haka sallama a musulunci sai dai ai ɗaya dama ɗaya hagu guda biyu kenan. Biyu ba suka ce bid'a ce. Me yasa hadisin bai inganta ba? Ɗaya fa sai suka ce bid'a ce. Me yasa hadisin bai inganta ba? Binciken masu bincike sai nuna cewa hadisan sallama ɗaya sun tabbata. To shikenan yanzu masu binciken nan sun fi waɗancan bincike ne da ilimi da tsoron Allah? A'a, sun fi su kayan aiki ne. Jama'a kuna fahimtar mu da kyau? Kakannin mu teloli da in ka zo ba tip, ba tip a da, in aka kalle ka jajibarin sallah sai a ce je ka, sai a dinka maka wuya yayi yawa hannu yayi kadan, kafa wando ɗaya ta dage ɗaya ta wuce, haka ake yi. Misali ko saboda ba gwada ake ba, kawai ya kalle ka sai zaka kallon ka sai ya ce je ka, ba haka ake ba? In ya tashi mai yiwa inci 45 tsawon tagwo ka sai ya sa inci 30, yana sa inci 30 madadin ta zama doguwa sai ta zama jamfa, saboda da ka ake yi. Yanzu da mu muka samu tip, shikenan tip din nan sai nuna komai da komai. Mu din da muka samu tip muna ganin kanmu ya waye. In ka zo za a dinka maka trouser na gayu falingo sai an ce daga kugunka, an dago kugunka an gwada sai a ruko a ce inci 33, a gwada cinyarka a ce 18, wajen gwiwa a ce 12, wajen can kafa da yake falingo ne a ce 24. duk wannan turawa da ci gaba ya zo musu a ƙasar Turai sai suka ce gidadanci ne. Ga wata na'ura an yin za a dinka maka wando ko jacket ko shirt hawo nan kawai. Kana hawa kawai computer a jikin bango sai ta ce tsawon hannun shi kaza tsawon kaza kaza to wuce ko taba ka ba ai ba. To shikenan yanzu su kuma telolin zamani da za su yi amfani da wannan new technology din. Shi kuma yanzu duk sun fi mu tsoron Allah da imani da iya dinki ne? A'a, sun zo a zamanin da mu bamu samu kanmu a haka bane. Mu kuma muka zo a zamanin da ake samun tip, zamanin da kakanninmu su kuma da ka suke gwadawa. Kuna ta fahimta abubuwan nan jama'a? Aha. Sai ya ce dalili na uku, i'tiqaduhu dha'afa al-hadisi fa inna ilma al-jarhi wa at-ta'dil ilmun wasi'un. So da dama hadisin zai zo sai ainihin malamin ya kudurta cewa wannan hadisin ainihin da'ifi ne, domin mai ilimin jarhu wa ta'dil ilimi ne wanda yake mai fadi. Shi a iya ilimin shi, in aka ce kaza game da malam wani, shi a sanin shi yana daukan kazan nan an raunana shi ne. Misali, mutumin da ya ruwaito hadisin ajinu a cikin littafin Gharibul Hadith na Abu Ishaq al-Harbi, sai aka ce murji'iyun, ba murji'e ne. To cewa murji'iyun da aka yi sai wasu suka ce to shikenan, kun ga tunda ba murji'e ne, ma'anan murji'a su ne waɗanda suke cewa imani abu ɗaya ne, baya karuwa baya raguwa, da kalmomi makamantan haka. Mun karanta bayanan su a cikin sharhu sunna da sauransu. To shikenan, wannan kalmar da aka ce murji'iyun ba murji'e ne yana da aqidar irja'i. Shikenan sai wasu suka ce to kun gani, to tunda ba murji'e ne to ba za a karbi hadisin shi ba. Me yasa yanzu ilimin jarhu wa ta'dil din su ya takura? Innama da aka ce mishi ba murji'e ba an danganta shi ga wata kungiya ne daga cikin kungiyoyin bid'a ba? To me suka fadi a cikin ilimin hadisi sai suka ce riwayar dan bid'a ba a tunkuɗe ta kai tsaye, kuma ba a karɓar ta kai tsaye, sai an tsaya an yi bincike tukuna akan nau'in bid'ar shi. Shin bid'an nan tashi ta mai da shi ya zama kafiri? Eh, to tunda ta mai da shi ya zama kafiri, to shikenan magana ta lalace. Yana da aqida wadda take kafira, aqida ya zama kafiri, to shikenan. A'a, bid'an nan fasikantar da shi tai, suka ce to a duba shin yana kirayan mutane yana tallan bid'ar shi, yana kuzuzota bid'ar shi? Eh, yana ainihin ruwaito kadai hadisan da ke marawa bid'ar shi baya? Eh, to kowane daya cikin dalilan nan guda biyu ya sa ka a karba hadisin shi a ture. A'a, dan bid'a ne yana da aqidar murji'a, amma baya kiran mutane zuwa ga aqidar shi, balle in sun ki zuwa su karba ya watso musu, mai rabo ka samu. Na biyu, ba kadai yana ruwaito abubuwan da ke koya ainihin marawa bid'ar shi baya bane, duk abin da ya samu zai ruwaito, hatta abin da ke rusa bid'ar shi zai iya ruwaitowa. Sai ya ce to kun ga wannan, babu shakka dan bid'a ne, amma ba shi da san zuciya, dan haka hadisin shi sahihi. To yanzu kun ga wannan aqidar da shi wancan malamin ya dauka akan cewa tunda dai hadisin na mai rauni ne sakamakon wani, yanzu an gane cewa wannan hujja tashi mai rauni ce, don haka ba za a hukunta hukuncin shi ba ko? Sai a karba hadisin da shi ya ture shi. Jama'a, kun gane wannan da kyau? Dalili na hudu, ishtiratuhu fi khabar al-wahid shurutan yukhalifu fihi ghayruhu, yukhalifuhu fihi ghayruhu, ya samu ainihin hadisi kamar ainihin hadisi gharibi, ko hadisi ainihin mashhuri, ko hadisi aziz, wato hadisul ahad, hadisin da ya zama mutum ɗaya ruwaito shi, ko mutum biyu suka ruwaito shi, ko mutum uku, waɗanda dai hadisin duk da bai kai mutawatiri ba. Sai ya kafa wasu sharuɗa wanda wani malami zai saba mai akan waɗannan sharuɗa. Sakamakon waɗancan sharuɗan da ya kafa, sai ya ce to tunda hadisin bai cika waɗannan sharuɗan ba, ba zai karba ba. Shi yanzu zai bada fatawar kanshi, sai bada fatawar sai ta zama sabanin hadisin. Daga baya sai wani malami ya zo ya ce duk waɗancan sharuɗan da wani ya kafa ba daidai bane, hadisi tabbatacce ne. Sai a ce to yanzu fatawar wani ta saba hadisi, to ba za a ce Allah ya tsine mai albarka ba, domin ya tsaya ne iya abin da ilimin shi ya takuro akai. To da wannan ne sai malamai suka ce to ashe ilimin hadisin nan da ilimin usulul fiqh nan dole abubuwa ne waɗanda suke da ainihin iyakar da ake iyakance su, ma'ana dole a tsaya a tantance su akan ga ka'idar da kowa zai gudana akan ta, ba wai kowa ya kafa tashi ka'idar ba. Yanzu turken kwallon tarki da kake gani, irin kwallon tarkin da ake yiwa a Japan, da wanda ake yiwa a Ingila, da wanda ake yiwa a India, dukkanin su in ka siyo su daga ƙasar waje ne, in ka samu ainihin kwallon tarkin kasiyo, in ka samu turken kwallon tarkin da aka yi a Kano ta Najeriya, kana zirawa sai ya shiga. Me yasa? Ka'ida ce guda ɗaya ake aiki da ita.
idan da wani zai canza daga wannan kaida idan yayo gulab in yayo kwallon tarki in aka zo aka sa a irin wannan abin da aka yi a Kano ba zai shiga ba me yasa dan wancan ya saba ma kaida to sai a ce su waɗannan kamfani na Kano da sauran bangarori masu yin gulab duk su rusa su koma kaida shi a shi ya saki wannan kaida ya dawo kaidar da take ita ce tantantacciya wadda ta yi daidai da kowa jama'a kuna fahimta da kyau malam yace dalili na gaba nisyanul hadisi wa dhuhulu anhu yamanta hadisin ko kuma ya rafkana game da hadisin sanda yake bada fatawa ko sanda yake wannan wa'azin sai zan ya san hadisin amma sanda zai fadi magana sai zan ya manta hadisin don haka sai ya zo ya fadi magana sai ta zama sabanin hadisin har ma wani lokacin sai kaga malamai suka tashi sai su auna sai a ce oh kaga shi ya ruwaito hadisin amma kuma kaji ya bada fatawa sabanin haka ya manta misalin ibnu taymiya da almajirin shi ibnul qayyim ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa al-kubra ibnul qayyim a cikin littafin shi jila'ul afham fi salati wa salami ala khairil anami suka ce babu inda yazo cikin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima sai dai allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim babu wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim suka ce babu nan da nan da malamai masu bincike suka zo sai suka ce abin mamaki ibnu taymiya ya faɗi wannan magana ga ta a cikin bukhari kuma ya haddace bukhari ibnu al-qayyim ya faɗi wannan magana ga ta a cikin bukhari ya haddace bukhari gata abu dauda ya haddace abu dauda haye mai sharhi ma'ana maganar da ya haddace yazo ya rubuta yayin sharhin ta amma kuma can da ya koma sai ya ce ba ta sam to yanzu wannan sai ka ce shigantaka ce sai ka ce mantuwa ce to me mantuwa ya cancanta a zarge shi bai cancanta ba kaji wani dalilin da ke sa suke kin kawo hadisin ba wai keme ba bane a san da suke hukuncin ne sun manta kamar yadda Imam Shafi'i ya ce wa Ahmad ku ne malaman hadisi ku ne masu kula da hadisi duk sanda ne magana kaji ta saba ma ainihin hadisi yace ai marmaza a dawo da ni yace me yi wasar da na faɗa ne hankali na dan kaune game da hadisin ta yayiwa na san hadisin amma sanda zan faɗa gaba ɗaya sai in rafkana sai in faɗi magana kawai sai na gama kuma sai ana auna da magana ta da hadisin sai a samu sun yi karo dalili daga cikin dalilai dalili ainihin na biyar na shida sai ya ce adamu ma'rifatihi bi dilalatil hadisi ya zan malamin ga hadisin ya zo ya san shi tsaf wannan hadisin da ka samu amma sai ya san abinda hadisin ke nunawa shi bai fahimta haka ba abinda hadisin ke nunawa me hadisin ke karantawa sai ya zan shi ya fahimci sabanin haka sai ya ce fa inna jihati dilalatil alfazi muttasi'atun jiddan yatafawatu an-nasu fi idrakiha domin bangarorin jihohin da ke hanyoyin da ake bi ake fahimtar me hadisi kaza me lafazi kaza yake nuna suna da fadi kwarai da gaske gurgurdan yadda ilimin mutane yake gurgurdan haka ake riska abu wanda ya science yana secondary school science wanda ya primary science ya health education yana ainihin wanda ya sa abin nan health education da primary science a primary school science yayi wanda ya je physics da chemistry a secondary school science yayi haka ne ko ba haka ba amma don Allah wanda ya tafi jami'a ya je karanta chemistry ko ya karanta physics ko ya karanta engineering ya je electrical engineering ko mechanical engineering don Allah za a gwada shi da wancan dan primary da dan secondary amma duk me suka yi science suka yi karfin ilimin da kowa ya samu kanshi a ciki shi zai taimaka mishi wajen karfin fahimtar shi tafi kusa da daidai ko kuma nisan da ilimin shi daga ainihin zurfin abin da ake so sai ya gazar da shi daga fahimtar inda ake so ya fahimta sakamakon haka sai ga ga malami tsaf shi ya ruwaito hadisi amma yana zuwa zai fassara hadisin sai ka ji ya fassara hadisin da kuskure jama'a mun gane wannan da kyau misalin yanzu hadisin kafara da yazo cikin babin azumi cikin Bukhari da Muslim mutum yazo yace ya manzon Allah na shiga uku na halaka manzon Allah yace lafiya ya aka yace ya fada matar shi tana azumi kaza kaza da watan azumi ya sadu da matar shi ya shiga uku ya lalace manzon Allah yace zauna kana da bawa da zaka enter yace a kana da miskine 60 da zaka iya ce da kana da abincin miskine 60 da zaka iya yace a zaka yi azumin wata biyu yace a ya samu wuri ya zauna aka kawo sadaka annabi ya dauka ya bashi yace kaje kai zakat kaje kai kafara da wannan yace madina duk ƙwaryar madina ba gidan da ya dace ci da binan nan sai na annabi yace je kaka ci yanzu wannan hadisin da wani malamin ya karanta shi tsaf sai yace yanzu wannan hadisin ya nuna cewa duk mutumin da ya samu kansa a irin wannan halin kafara ta fada a kanshi sai nawo yace sam haka nawo yace kalla yace bata fadi ba wannan hadisin tsabar ma yana tabbatar da kafara dole ce duk talaucinka dan Allah ku ji karfin fahimtar malamai fa wani yace wannan hadisin dalili ne akan duk mutumin da ya kasa kafara ta fadi sai wani yace wannan hadisin dalili ne akan cewa ma lalle kafara duk fatararka sai kayi ta hadisi daya wannan ya fahimci gabas wannan ya fahimci yamma nawawi yace domin wannan mutum da aka bashi sadaka da ta fadi akan shi sai a ce yaje ya ci amma cewa aka yaje ya ci a matsayin shine talakan kanshi da ya kafara ya ci yadda talaka to shine talaka ashe wannan ya nuna talaucin shi bai sa ta fadi akan shi ba kun fahimta jama'a kaga yanzu gurgurdan fahimtar kowa ne yake hukunta hadisin to yanzu wancan da yace gaba daya wannan yana nuna rashi na sarar da kafara me yasa sai yace wannan hadisin wani kuma yazo yace wannan hadisi yana nuna duk fatararka kafara tana nan akan ka nan da koyaushe ne in ka samu kai sai yace shi ma wannan hadisin yanzu wannan hadisi ɗaya ne amma kowa ya fahimci sabanin abin da dan uwan shi ya fahimta fahimtar wannan sai ta zama ita ce daidai ta wancan sai ta zama ba daidai ba to yanzu shigantaka ce ta kai wancan malamin yace kafara ta fadi san zuciya ce ta kai wannan yace wannan hadisin ya nuna dole ne a karfin fahimta ne to karfin fahimtar hadisi ta danganci yadda ka fahimci larabci da yadda kake fahimtar ilimi na usulul fiqh shine ke taimaka wajen yadda zaka fahimci hadisi a daidai wani kuma sai ga ya fahimce shi da kuskure yanzu hadisin mana ajinu da muke ta misali da shi na cewa za a dungula hannu abinda lafazin hadisin yace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام yanzu wasu da basu san larabci ba gaba ɗaya da suka karanta hadisin sai suka ce shikenan gashi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'jinu ala yadayhi ya'jinu fi ssalati sai suka ce a ce in an zo fasara annabi ya kasance yana ajinu a sallah in kace me ya ajinu sai su ce gashi karshen hadisin ya fasara ya atamidu ala yadaihi idza qama yana dogaro akan hannayen shi idan zai miƙe to nan take wannan yana wannan fasarar sai wani abokin shi wanda kungiyar sa daya sai ya ce tsaya kai hadisin nan na da rikici dubu fa an ce idza qama sai ya miƙe ne kuma to yaya kuma sai nace to duk ku tsaya duk kun yi wasan kura da hadisin daga wanda ya fara fasara har wanda ya ce hadisin na da rudani dukkan su sun rude wato ba a fassara khas da am in umumi yazo to sai a samu hujja mukhassisa sai ta fassara umumin amma ba a ce takhsisi yazo kuma umumi yazo ya fassara shi ba ba a taba yin haka ba ma'ana idan ruwa yadda ke ka yadda ke ka yadda ke ka ka rasa hular da zaka kare kanka sai ka jari ga ka saba sama in kana tsirara ruwa yadda ke ka ba komai a jikin ka sai hula zaka jawo ka rufe duwawunka ha mun gane khusus ko to hula ita ce khas kai kawai ta rufe riga fa jiki ta rufe in ta baci za ta iya rufe ko ina to misali kenan ita shi wannan hadisin abin da yazo yake cewa annabi ya kasance yana ajinu a sallah to menene ajinu shine dunkula hannu sai aka ce ya atamidu ala yadaihi bayan ya dunkula hannun kamar in a an zo an ce kana ya ajinu fi sala yana dunkula hannu a sallah tambaye ka ta farko a in ya dunkula hannu naushi zai yi komi ko an ce yana dunkula hannu to sai ya ce ya ajinu yadaihi fi sala yana dunkula hannun shi a sallah to yanzu ya dunkula hannu a sallah me yake sai mai riwaya ya ce ya atamidu ala yadaihi sai dogara akan su hannayen nashi kun gane sai dogara akan hannayen nashi sai kace a'a ya dogara akan hannayen nashi eh to shin yanzu in ya fara sallah sai dunkula hannu sai dafa bangon dake gaban shi kenan da dogara sai ya ce a'a karshen ruwa sai ta ce idza qama sai a ce to tsaya a cikin ka'idar larabci idan idza ta taso fi'ili madi a gaba tana hukunta mustaqbal ne sai a mai misali qur'ani ya ce idza qumtum ila salati idan za ku tashi sallah idza qara'ata alqur'ana idan zaka karanta alqur'ani sai a ce to yanzu tunda ka gane haka tunda aka ce idza qama idan zai tashi to yanzu in annabi ya zaman jilsatul istiraha sallallahu alaihi wasallam ko ya zaman tahiyya to da zaran ya yunkura zai tashi abu na farko da yake fare shine dunkula hannayen abu na biyu shine sai ya aza su hannayen a ƙasa sannan sai ya yunkuri sai ya tashi to sai kaga yanzu ma'anar hadisin ta fito karara ba rikici ba rudani amma ba larabci ba usulul fiqh to ka zama dan makarantar boko ko ba karatu ba sallah sai yawan dukan sunna ba karatu don ba usulul fiqh ba larabci jama'a mun gane to kuma rashin fahimtar larabci wato rashin al-thaqafa al-lughawiyya kenan duk mutumin da ya rasa thaqafa lughawiyya ina gaya muku da'awa ba tashi bace domin misali yanzu ka zo zaka wayarwa da mutane kai shugaban kasa ya zo shi bai iya Hausa ba sai ya ce to naga cewa akwai talakawa akwai ainihin mata marasa aikin yi akwai kaza to yanzu mun kafa wata kungiya mun kafa wata hukuma sunanta poverty eradication ko poverty alleviation to sai ka karbi microphone zaka yi fassara to shugaban kasa ya kafa wata kungiya sunanta kungiyar yaki da balagaggu anya za a yi tafi sai shugaban kasa ya ce me yasa ba su yi tafi ba sai ka ce kai ma baka sani ba fassarar ka ce ba ta daidai ba kai abinda saboda kai bahaushe ne baka iya bambance v da b ba shi abinda shugaban kasa ya ce poverty kai kuma sai ka fassara poverty da poverty wannan da b wannan kuma da v wannan yana fara da pu wannan yana fara da po poverty balaga poverty talauci sai shugaban kasa ya ce kungiyar yaki da talauci sai kai kuma a fasara ka kazo ka ce kungiyar yaki da balaga duk wani balagagge za a kauda shi ba su tafi ba za su tafi ba me yasa saboda baka iya larabci baka iya turanci ba tunda baka iya tantance abubuwa ba duk sanda ka samu kanka a halin irin wannan to ba abinda zaka yi sai barna ku duba fasara ahalari da ake a kasan nan irin yadda ake kwakyara da mai ahalari yace malam tujawiz 15 yawman yace idan mace tana jinin haila sai jinin haila ya ketare mata yadda aka sani sai ya ketare ya zo kwana uku yake mata ya tsaya sai yau ya zo kwana uku sai ya ki sai mai ahalar ya ce sai ta ƙara kwana uku sai ya ce matukar dai bata wuce kwanaki 15 ba ma'ana matukar dama hailarta al'adarta bata wuce kwana 15 ba to yanzu za ta iya ƙara uku amma al'adarta ta wuce 15 fa kada ta ƙara uku to amma a ƙasar nan sai ka ji manyan malumma sun ce to shikenan ya zo bai tsaya ba eh to ta ƙara uku ta hada da ukun ta nada shida kenan shida bai tsaya ba ta ƙara uku tara kenan eh bai tsaya ba ta ƙara uku 12 kenan eh bai tsaya ba to ta ƙara uku 15 kenan to sai a ce to kar ta wuce nan sai a ce to Allah ya saka da alheri a macuci ne Allah ya gafarta mai zunuban shi za ku ce yayi muguwa fasara me yasa saboda bai iya larabci ba dan haka sai aka yi tafassara tsakanin qatil da maqtul amma abin da yake cewa shine za ta ƙara ukun ne in ya kasance tun asali kwanakin hailata dama ba su wuce 15 ba in sun wuce 15 fa babu ƙari me ahalari da yazo yana magana akan idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha idan aka ayyana najasa ina ma'ana ta'ayyanat ay ru'yat bil aini najasa ce sai aka ganta ga ta karara da ido sai ya ce ghusila mahalluha sai a wanke wurin ita najasar fa inil tabassat amma a ce yanzu najasa ce ka zo wucewa sai aka watso fitsari to Allah wa na kai hakuri kaza kaza kaga yanzu
ta fansama ko to ba abin da mai ahlar yake cewa ba kenan a'a najasar nan ta dazu da ka iya ayyana ga inda take sai ka ce barin an tashi karatu an tashi wa'azi zaka je ka wanki kafin a tashi wa'azi sai ta saje dama najasa ce ta fitsari sai wurin ya bushe ba wata alama ka duba hannun hagu ha duba sai ma ka fara shakka kai kuma dai dama ne wai kuma dai kasa ne to yanzu iltabasat kenan ta saje da rigar shine ma'anar sajewa ba fantsama ba ta saje ta bata sai ce ghusilat thawbu kulluhu sai a wanke dukkan tufafin to amma kasan nan saboda rashin iya larabci sai aka ce fa in iltabasat idan ta fantsama ghusilat thawbu kulluhu ko mai ahlar ya ce in ta fantsama ko bai ce ba inda fantsaman ne ko bai ce ta in ta fantsama ba a wanke dole zaka wanke ka zo wuce yaro ya ma ko kwalla ta tanjama jikin ka ko bai ce in iltabasat ba ko ba haka ne ba zaka je kai ashe ba haka yake nufi ba amma me yake nufi ga najasar an ganta a wanke yanzu an ganta kafin an jima ta saje an nemi inda take an rasa to a wanke tufafin to abinda mai ahlar yake nufi kenan kaulan wahida ba wani mutun yazo ganye mai gyaran fasara madadin ya karba sai ce ka san an yi hilafa ne an yi hilafa ne wai ka ji wai zai gudu da wayau wai an yi sabani ne wajen fasara ƙarya ne fasara ɗaya ce babu shakka anan ahlari bai da sharhin da aka yi mishi ƙwararren sharhi kamar umdatul bayan ka je ka samu umdatul bayan ka je zaka ji bayanai dalla dalla jama'a musulmi kun ji wannan kenan in muka sake gaba sai mu ji inda malam yace i'tiqaduhu Allah dilalata fil hadith ba an yakuna lahu min al usuli ma yaruddu tilka dilala sawa'un kanat fi nafsi al amri sawaban aw khata'an yace so da dama wani lokacin aqidar da malamin zai samu malamin ya kudurta cewa ai ma hadisin gaba daya baya nuni zuwa ga wannan abun saboda shi malamin yana da wata ka'ida ta usulu a hannun shi wadda tun farko yana karantawa sai wannan ka'idar da ke tattare da shi sai ta hana mishi fahimtar abinda hadisin yake karantawa sai ya ce kun ga wannan hadisin gaba ɗaya ma babu hujja a ciki sai zan wannan ka'idar ta tunkuɗe mai abinda yake kokarin ya fahimta shin wannan ka'idar ta yi daidai ya dabbaka ta a wannan wurin koko kuskure ce shi dai sai kawo ya dabbaka ta dabbaka ta din nan sai ya rugurguza mishi fahimtar hadisin sakamakon haka in aka ce me yasa malam wani bai aiki da hadisi kaza ba bayan ya ce sahihi ne sai a ce wata ka'ida ce da ya rike a cikin kwakwalwar shi sai ya ga cewa gaba ɗaya wannan ka'idar ita ce abad da take daidai don haka wannan hadisin sakamakon wancan ka'idar da ke cikin kwakwalwar shi sai gaba ɗaya ma ya ga hadisin baya karantar da wannan abu domin zahirin ka'idar na karo da zahirin hadisin shi kuma kwakwalwar ta riga ta zauna a cikin shi dan haka da ya karanta hadisin sai kwakwalwar ta marmaza sai ta ƙaryata mishi abin da zai fahimta a hadisin sai sauri sai ya tsaya akan ka'idar shi shikenan da an tambaye shi hadisi kaza gashi hadisi ya ce kaza ka saba sai ya ce a'a ai hadisin gaba ɗaya ma ba haka yake hukuntawa ba misali mutanen mu galibi in aka ce musu khuffi abin da ke shiga cikin kwakwalwar su wani takalmi ne koko ba ma wannan misalin ba mutanen mu da an ce za a yi shafa akan rauni ko ba za a yi ba sai su ce a'a ai hadisin da yazo ya nuna cewa ana shafa akan rauni ne a halin tafiya saboda gashi an ce wasu sahabbai sun yi tafiya sun je suna shafa akan rauni dan haka kai da ke zauna a gida mai hada ka da shafa akan rauni yanzu kaga shi waccan ka'ida ta riga ta zauna a kwakwalwar shi shine me ba a shafa akan rawani a halin zaman gida don haka yanzu da zaran ka ce mishi ga hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawa za a iya shafa akan rawani sai dauko maka wancan hadisin sai ce a'a ai ga wani hadisi can ya fassara cewa sai a halin tafiya me yasa saboda waccan ka'idar da ta riga ta shiga kwakwalwar shi sai kasa fahimtar wannan hadisi jama'a mun fahimta to mu ba alfahari muke ba Allah ya kimsa mana muna iya fahimtar waɗannan abubuwa kuma zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamuna ba kokarin mu bane ba iyawar mu bace falala ce ta Allah wadda Allah madaukakin sarki yay mana sai dai da damar mutane ba su sani ba ko suna jayayya ko suna hasada ko suna bakin cikin wannan abin tunda ba a kungiye su bane bar ai taron dangi a rushe shi da a ce yadda muke da fahimtar waɗannan abubuwa na Qur'ani ko na sunna in mun karanta da in jayayya ta kama mu da su suna bin mu a hankali da sai mu bi su a hankali mu fahimtar da su to amma mutun ne bai sani ba ya tashi da balbalin bala'i to shi yasa shi ma sai a watsa mishi nu wallahi ma ta walla bala'i yake so to sai mi fatan Allah ya watsa mishi bala'in shi to shi yasa sai ku ji mun yi mishi raddi mun yi rugurugu da shi in ba haka ba rashin fahimta ai Allah ne yake sa mutun ya gaza fahimta kuma Allah ne yake sa mutun ya fahimta kai da ka fahimta ba ka fi kowa iyawa bane Allah ne ya nufe ka shi da ya kasa ya gaza fahimta ba laifi wa Allah ba haka Allah ya nufa in yazo bai fahimta ba me ya kamata ka bi shi a hankali ya fahimta a bai fahimta ba kuma sai yazo da bala'i ina fatan mun gane to ko tukunya ce ko ta taso zaba 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 me ake yafa mata ruwa sai ta kasa to haka to ita wuta ce to shi ko mutun ne tunda ba wuta ya taso ba to shi sai a watsa mishi wuta shine sai a mishi raddi to in ya lafa sai a ce ka ji yadda abin yace to ba gashi na fahimta ba sai a ce to ai da iskanci zaka shi yasa aka yi maka kaza kaza amma yanzu da kana zo ba an fahimtar da kai ba to duk sanda ka zo baka fahimta ba ka natsu sai ya ce to shikenan da sai ku ga ana ta fahimta abubuwa to amma mutun bai fahimta ba bai san bai fahimta ba kuma yana ga wanda ya fahimta ma bai san komai ba to ba ma wannan ne shigantaka ba sai ya tashi sai ya rugurguje abin to shi yasa an aka zo to sai an nuna mai matsayin shi tukuna ina ma'ana an nuna mai matsayin shi an nuna mishi shi da kanshi sai ya ƙaryata kanshi ya tabbatar wa jama'ar da yake ganin cewa a gaban sa zai ƙarya sai ya tabbatar musu cewa bai iya ba in gazawar shi ta bayyana sai ya ce to ga yadda abin yake amma in ba haka ba duk mutumin da bai fahimta ba har ya baka damar ku yi magana to wannan mutumin yana neman ya fahimce ka ne to abu ɗaya ya rasa shine ladabi da in yazo sai ya natsu naji ka faɗi kaza ko kuma hadisi kaza ka fassara misali a masallacin nan ina jin ya kai wajen shekara 14 tun wajen 1988 fatar mun yi sallar azhar sai wani yazo ya ce ya ji na ce idan mota ta buge dabba matukar aka riske ta da ranta aka yanka ta za a ci bayan ga nassin qur'ani ya ce wal mauquzatu wal mutaraddiyatu sai nace gaskiya qur'ani ya faɗi haka nace amma yanzu dan kan mu tsaya muna jayayya sai na zaro mana qur'ani anan sai nace ga ayar a cikin suratul maida karanta mini da ya karanto aya ya dauko fassarar ta triyan triyan da yazo karshen ta sai cije sai yace ina zuwa sai nace gani dai a zauni ya sake daukowa sai sake turjiya da yazo karshen ta sai yace kai dufa na rude sai nace to tsaya wato ya ga fassarar ta yi karo da abin da yake a kai ne in ya ci gaba to ya ba kanshi ansa to sai ya sake reverse ya sake yo shiri on your mat ya taho ya ga zai ketare sai ya zo sai ya sake mun gane wannan da kyau ko to da ya ga dai kai ba za ta shallaku ba sai ya tsaya ya ce shi fa ya rude sai na ce tsaya abinda Allah madaukakin sarki yake cewa shi ne wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u sai yace illa ma zakaitu ya lissafo abubuwan da basu halatta a ci ba aladi mushe jini mene sai yace wal mauquzatu da al mauquza da al mutaraddiyatu da an natihatu ina ma'ana al mauquza ina ma'anar an natiha ina ma'ana al mutaraddiya al-mauquza dabbar da aka fyaɗe ta mota ta taho da gudu akuya ta taho da gudu suna karo sai akuyan nan aka durkushe ta sannan wan natihatu da garin karo da karo rago da rago ko zakara da zakara sai daya ya fyaɗa daya ya buge shi wal mutaraddiyatu da wadda ta fado daga tudu ta gangaro ko sai ya ce wama akala sab'u da kuma wadda dabbobi masu dagi suka ci suka rage kamar zaki ya kama ko kura ya kama sai Allah sai ya ce illa ma zakaitu sai dai abubuwan da kuka yanka daga cikin wadanne daga cikin wadannan kenan ma'ana yanzu mun kama kaza ce muzuru ya ja da gudu kekekeke ya cinya cinya muka zo muka samu jini na zuba a miƙo ka bismillah wallahu akbar aka yanka sa'ad da aka yankan nan sai jini ya fita daga wuyanta ko kuma bayan an yanka ta sai ga ta dan kada bindi ko ta dan ainihin kada kafa ko ta yi wata alama da ke nuna akwai rai a jikin ta sadda aka yanka ta to wata me ake ya ake gane cewa akwai rai a jikin ta sadda aka yanka shine bayan an yanka sai aka ga ta kada bindi to ya nuna sanda aka yanka ta akwai rai jikin ta ko kuma ta kada kafa ko ta motsi ko kuma sai da aka yanka ta sannan can sai aka ga jini yazo ya tabbata cewa lallai sa'ad da aka yanka ta akwai jini to tunda Allah yake illa ma zakaitu sai abinda kuka yanka na daga waɗannan to za a cike nan sai ce wallahi na fahimta nace to alhamdulillah yace ina zai duba nace je kaka duba fiqh sunna mujalladi na biyu ka karanta tafsirin qurtubi a karkashin wannan aya shikenan muka yi sallama muka tafi to da a ce mutanen na bin mu haka da sai ku ga duk abin da muka zo muka ce kaza kafin ka je ka yi musu watan jin kunyar ka ya tsaya to da shikenan sai Allah madaukakin sarki sai rufa maka asiri Allah ya kiyaye sai ya ce dalili daga cikin dalilai dalili ainihin wato na takwas i'tiqaduhu anna tilka dilala qad aradaha ma dalla ala annaha laysat murada in ya karanta hadisin ras ya fahimce shi sai kuma ya tunanin yana nan da wani dalili da ya taba karantawa wanda wannan dalilin yana rusa mishi wannan fahimtar sai ya ce to ya aje wannan fahimtar sai ga ga hadisin karara ya kawo shi a cikin littafin shi har yayi hujja da hadisin akan wasu masaloli amma kuma da yazo kan wata matsala sai ya kawar misalin hadisin jilsatul istiraha malaman malikiya da sun zo sun karanta shi sai su hujja da shi wannan hadisi dalili ne akan kaza dalili ne akan kaza dalili ne akan kaza dalili ne akan kaza har ma da shi malaman malikiya yana daga cikin hadisan da suka yi hujja da shi akan cewa in an tashi tasowa a sallah ba a tasowa da gwiwa da hannu hannu ake dafawa a tashi hadda hadisin jilsatul istiraha sun yi hujja da hadisin humayin a abu humaydin a wajen tahiya da sauransu to da aka zo matsalar jilsatul istiraha sai suka ce a ai kun ga wannan zaman annabi yana yin shi ne dan hutawa ku ji maganar wannan dan hutawa ba inda suka karanta a wani hadisi an ce annabi yana dan hutawa ne su ne wannan tunanin da fahimta sai ya shiga kwakwalwarsu annabi yana ne dan hutawa ko kuma dan ya gaji ko kuma dan ya gaza ya tsufa kenan to kun ga tunda saboda waɗannan dalilan yake yi to yanzu ga haƙƙin wanda yazo yin sallah to wannan abu ba ainihin sunna bane sai dai ya halatta ga tsoho ko wanda ya gaji ko wanda ya gaza zai iya yi sai suka ce to kun ga tun haka tun da haka ne to tun farko sunan zaman jilsatul istiraha zaman hutu to shikenan da suka bi suka kawo wannan ainihin fahimtar da shi shiga kwakwalwarsu sai ta hana musu fahimtar me hadisin ke karantawa ga abin karara kai da ka karanta da yake ba wannan rudanin a kwakwalwarka sai ka ce a gashi an ce annabi haka yake yin sallah gashi sahabbai goma sai su ce ayya duk waɗannan sahabban goma yaushe suka ga annabi bayan ya wuce shekara 40 ba sannan ne aka fara musuluncin ba bayan ya wuce shekara 40 ne sannan aka fara mishi wahayi shekara nawa yayi a makka shekara 13 a san da yazo madina shekara shi nawa shekara shi 53 sai su ce dan shekara 53 menene sai a ce tsoho ne dattijo ne ya gaji ya gaza to a lokacin ne su waɗannan matasan da kake cewa su Abu Humaydin su Abu Qatada su Malik ibn al-Huwairis su Abu Huraira su Aliyu suka ga yana wannan zaman dan haka ya tsufa ne yake yi su sai suka dauka cewa yane saboda sunna ne amma mu da muka tsaya muka auna abin mun gane cewa tsufa ne da gajiya da gazawa dan haka ba sunna bane to kai da wannan tunanin bai shiga kwakwalwarka ba kana ta karanta sai ka ce ah gashi an ce annabi nayi gashi sun ce haka sallah annabi take sai su ce maka ba ma jaya haka sallah shi take amma a yaushe suka ganshi sun san yana sallah shekara 30 ko yana shekara 25 balle su ce yana da samartaka shi su ce sai to sai da ya gaji ne to kage yanzu wannan dilalar wannan fahimtar da take a cikin hadisin sai suka aje ta gefe guda saboda wata fahimta da ta riga ta shiga cikin kwakwalansu to suna da uzuri ko ba su da uzuri su suna da uzuri sai yace dalili na tara i'tiqadu anna alhaditha mu'aridun ko mu'aradun bima yadullu ala dha'fihi aw naskhihi aw ta'wilihi sai mutun ya kudurce sai malami ya kudurta cewa ai shi wannan hadisin an samu hadisin da ya karo da shi wanda ke nuna shi mai rauni ne ko kuma shi an shafe shi ko kuma dole ai ta'wilin shi a nuna ba haka yake karantawa ba an samu hadisin da ya bayyana cewa wannan hadisin mai launi ne, ko an samu hadisin da ya shafe shi, ko kuma an samu hadisin da ya hukunta dole ne ai ta'awili ka a dauki wannan hadisin a zahirin shi. Misalin hadisin Abu Huraira da yazo yace annabi in ya kabbara harama yana yin shiru me yake jilsatul istiraha ko du'aul istiftahi. A cikin wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito yana cikin Sahihu Muslim, sai Abu Huraira yace annabi baya yin shiru idan ya tashi kabbara, in ya tashi raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu. To yanzu wannan hadisin me yake fa'idan tawa in ka dauko shi ka hada da wancan, sai ka ce a can Abu Huraira yace a kabbara farko annabi yana yin shiru yana addu'a, anan kuma yace annabi baya yin ainihin wato shiru in ya taso kabbara ta biyu da ta uku. To in kana da kyakkyawar fahimta sai ka fahimci to yanzu Abu Huraira yana nuna a raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu annabi baya yin shiru irin wancan na du'aul istiftahi, amma Abu Huraira ba yana kora shiru bane gaba daya. Dan haka za a iya samun ayi shiru domin a karanta ta'awuzi, a karanta basmala, saboda a cikin wani hadisin shi Abu Huraira da kanshi yace annabi sallallahu alaihi wasallama baya bayyana basmala, boye ta yake yi. To tunda yace boye ta yake, yanzu in ka taso a raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu kuma Abu Huraira yace annabi baya yin shiru, to yanzu zai yiwu a ce hadisan nan na Abu Huraira guda uku duk sun gwamutse kenan. To sai malamai su ce to kaga hadisin farko da yace annabi yana yin shiru, to yana nufin yana yin shiru dan yin du'aul istiftahi. Hadisi na biyu da Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin karanta bismillah a sirrance, baya yin ta a bayyane. Hadisi na uku yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya yin shiru a kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu. Me yake nunawa? Sai a ce to shiru da Abu Huraira ke korewa anan, yana kora shiru ne ta du'aul istiftahi, amma baya kora shiru ta ainihin karatun ta'awuzi da basmala. Kun fahimta jama'a? To kaga in baka hada abubuwan ba za ka taɓa fahimta haka ba. Amma bari in gaya muku babban bala'in da ke kashe dalibai galibi a yau, shine galibi zuwa kake kai ka dauki kanka kai ba dalibin ilimi bane, kai da kake koyan ilimi kai mai bincike ne. Zama za ka yi a library kai karatu, sai kai shiru kana nazari, karatun ya zan kamar computer ce, ka zuba abubuwa sai ka koma kana downloading kana dankarawa a cikin kwakwalwarka kenan. Amma kaga makaratun kafin ka ga aya ma har ka kosa ka rufe, sai ka sheko da gudu ka ce yaya Gambia ce ta ci ko kuwa Mali, to duka kai aka ci. Mun gane wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa mu'aradatuhu, dalili na goma sai yace mu'aradatuhu alhadith bima la ya'taqiduhu ghayruhu mu'aridan rajihan ka mu'aradati ta'ifatin min almadinina alhadith as-sahih bi amali ahli almadina. So da dama wani malamin sai dauko abin da wani shi ba zai yadda da wannan abin ya dake hadisi ba, shi wannan sai ya dauka ya ce wannan shine dalilin da ya dake mai hadisin da yasa ba zai karba ba. Kamar yadda aka samu wasu malaman Madina, in hadisi ingantacce zo ya ce kaza, in suka ga a Madina ana aiki sabanin wannan hadisin, sai su ce to aikin mutanen Madina ya rugurguje fahimtar da wannan hadisin yake hukunta, don haka sai su dauki fahimtar mutanen Madina sai su aza akan ainihin wannan hadisin. To wannan dalilin a wurin su kenan, amma a wurin wani fa ba dalili bane. Dan haka Ibn Hazmin yace bismillahir rahmanir rahim babin da ke magana akan tarwatsi aikin mutanen Madina gaba ɗaya, yasa igwa ya daga-daga da wannan babi guda ya kulla sai da ya bismillah a cikin littafin al-ihkam fi usulil ahkam. Kaga yanzu a wurin Imam Malik wannan dalili ne, a wurin Ibn Hazm fa ba dalili bane. To irin wannan sai zanga hadisi karara, sai ya ce Maliku bai aiki da shi ba saboda ya ce aikin mutanen Madina. To duk da Ibn Taymiya ya gama wannan sai ya ce to duk waɗannan abubuwa ba za a zargi malaman nan akan su ba, ba dan komai ba, ya ce saboda ba shegantaka ba ce ba da gaske ba ne, dan haka sai a ba su uzuri. Shine Ibn Taymiya ya marmaza ya rubuta wannan littafi Raf'ul Malami anil A'immatil A'lam. Jama'ar musulmi kun ji wannan ainihin wato ka'ida ta 14 kenan, sai mun zo gobe kuma za a yi ka'ida ta 15 insha Allahu ta'ala, wadda ita ce ƙarshen karatun muqaddima wannan littafi. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.